Ce soir, n'allez nulle part ailleurs, c'est une émission spéciale ce soir. Please don't...
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Filato ta tabbatar da Khaled Mofwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar a wannan shekarar ta 2023. Bayan haka za ku ji yadda masana harkokin siyasa a Najeriya ke ci gaba da maida martani game da hukunce-hukuncen da kotunan na sauraron kararrakin zabe ke yankewa a kwanan nan da tasirinsa a siyasar Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan kalubalen sana'ar acaba a wasu sassan kasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar Kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. A watan Mayu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shirin na bada tallafin man fetur, matakin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali, inda farashin iskar gas ya ninka fiye da sau uku tare da hauhawar farashin kayan abinci da sufuri. Haka kuma kungiyar Kwadagon tana son hukumomi su koma shirin na baya, su sake duba albashin membobinta, sannan su bullo da tsarin sufuri mai rahusa mai amfani da iskar gas don rage farashin sufurin ma'aikata. A watan da ya gabata ne kungiyar Kwadagon ta jagoranci dubban mutane kan tituna domin gudanar da zanga-zanga, inda ta kira manufofin gwamnati a zaman na kuntatawa talakawa. A cikin makon nan ne aka tashi baran-baran a wani taro da ta yi tsakanin majalisar zartaswa na kungiyar ma'aikata ta ƙasa da jami'an gwamnati. Makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu ta sauya manufofinta. Mai magana da yawun kungiyar Benson Opa ya ce a yau Juma'a ne wa'adin zai cika. Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13, kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara, kamar yadda Roman Padun, shugaban gudanarwa na garin Kharkov, ya shaidawa kafar yada labarai. A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-haren munana da ba a saba gani ba, in ji ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A cikin kwanaki hudun da suka gabata, ma'aikatar ta ce an samu rahotannin fashewar abubuwa a wuraren hada-hadar kayayyaki na Rasha da sansanin jiragen sama da rundunonin soji a Crimea da yankin Krasnodar na Rasha da kuma kusa da birnin Moscow. Har ila yau ma'aikatar ta ce da alama an sake kai hari kan jirgin ruwan Bahar Rum na Rasha. Rahoton ya ce fashe-fashe a sansanin sojin sama na Chelyabinsk na da matukar mahimmanci, domin a nan ne ake ajiye jiragen sama na musamman na soji da Rasha ke amfani da su. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a, a karin farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Trudeau ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar gabanin isowar shugaban na Ukraine cewa kasar Canada za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Ukraine yayin da suke fafutukar tabbatar da 'yancin kasar su da demokradiyyar su. Shugabannin guda biyu za su yi kuma tattaki zuwa birnin Toronto inda za su gana da 'yan kasar ta Canada da suka hada da shugabannin 'yan kasuwa da 'yan asalin Ukraine mazauna Canada. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani kudurin doka da ya kebe wa mata kashi 1-3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisin Dokoki na Jahohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da kudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawan ta Rajya Sabha ta amince da kudurin. Duk da haka, so ma aiwatar da kudurin dokar zai dauki tsawon shekaru. Dole sai an yi kidayar jama'a a Indiya kafin mata su samu kujerun su a Majalisar Dokoki. Barkewar annobar corona ce ta jinkirta gudanar da kidayar, kuma ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a yi kidayar ba, tsarin da zai dauki shekaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar APC ta kai gabanta inda ta kalubalanci sahihancin zaben gwamnan jihar Khaled Mutfwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a wannan shekarar ta 2023. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'iyar APC da dan takaranta na gwamna Nentawe Ilwada sun shigar da karar zaben gwamnan ne kan hujjoji uku da suka hada da cewar jami'iyyar PDP ba ta da zababbun shugabannin jami'iyya kafin yin zabe a ringizon kuri'u, da kuma cewa Caleb Mutfwang bai sami yawan kuri'u da ya kamata a ayyana shi a matsayin gwamna ba. Barista Bitrus Fanshak, lawyer ne mai zaman kansa da ke bibiyar shari'un, ya bayyana min cewa kotu ta kori karar.
Kotu ta duba shari'a da APC suka kawo, da shaidu da suka kawo, ta yi bincike ta faɗa abin da doka ta faɗa, ta samu kuma cewa karan su ba su da hujja ba, ta kori karan.
Na gwamna kenan?
Na gwamna, na gwamna.
Kwanakin baya an yanke hukunci wanda an kori waɗansu 'yan jam'iyyar PDP akan cewa ba tsari ba madafa. Yaya kenan wannan shari'a zai kasance?
Ta ce idan an riga an ba da order. Ko odan yani a obe na shi tukunna, amma ba ka so ga obe na shi sai ka dauka kara zuwa sama.
Kenan dai yanzu ita kotu ta ba shi Caleb Mutfwang mukamin shi na zama gwamnan jihar Plateau. Tuni dai jami'iyyar ta PDP ta bayyana farin cikinta kan nasararta a kotu. Kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na jami'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans ya shaida mun cewa kotu ta yi adalci.
Ba abunda dama jam'iyyar PDP take nema illa a yi mata gaskiya, kuma yau gaskiyar ta fita. Domin ainihin abinda mutanen Plateau sun yi, kuriyan da mutanen Plateau sun jefa, yau shari'a kotu ta ce daidai ne. So mun karbi wannan shari'a da hannu bibbiyo da godiya, kuma muna bege, muna kuma addu'a Court of Appeal za ta juye duk shari'ar da Muktar ya yi.
A gefe guda kuwa jami'iyyar APC a jihar ta Plateau ta ce za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba. Kakakin jami'iyyar APC a jihar Plateau Silvanus Naman ya ce ba su yarda da hukuncin na kotu ba, saboda ba a duba hujjojin da suka kai kara a kansu kamar yadda ya dace ba.
Wannan hukunci ko da yake ba mu yarda da shi ba, mun ga wannan dan takarda ne kawai wanda ba mu damu sosai ba, don akwai sauran hanyoyi kashe biyu a da Appeal Tribunal da Har Supreme Court dunda na gwamna ne. Hukumar shari'a sun yi abinda sun ga ya dace masu, amma mu a wajenmu bai dace mana ba, saboda haka za mu je appeal court wa har supreme court.
A halin da ake ciki dai, hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen waɗanda ke da tunanin tada hankalin jama'a sabili da sakamakon hukuncin da su sake tunani. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Okoro Alawari a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Alfred Alabo ya ce rundunar za ta ci gaba da aikinta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Duk da wannan gargaɗi dai, jama'a da dama sun fantsama cikin gari da murna da waƙe-waƙe don murnar nasarar hukuncin zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. A gefe guda kuma, masana a fannin harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da hukunce-hukuncen da kotunan zaɓe ke yankewa kan ƙorafe-ƙorafen zaɓe musamman na gwamnoni a Nigeria. A wata hira da na yi da injiniya Abdulmajid Waziri, ya duba batun musamman a jihar Kano tare da jan hankalin hukumomi game da tasirin hukunce-hukuncen akan siyasar Najeriya baki daya.
Wato, lamarin siyasa a Najeriya kullum yana canza yanayi, amma kuma a baya-baya din nan dan ci gaba da aka samu na batun maganan sauke kujera na wato gwamna mai ci na jihar Kano ya kara buɗe wani sabon chapter a lamarin siyasa mu. Musamman idan kika lura, a rana guda aka yanke hukunci na jihar Bauchi da kuma jihar Kano. Kafin su kuma akwai wasu jihohi su ma da aka yanke hukunci musamman a mataki na gwamna. Amma abin mamaki shi ne cewa na jihar Kano ya fi ɗaukan hankalin jama'a. Idan babu wani korafi ko kuma babu dalili zai wuya a ce mutane suna ta korafi akan Kano kaɗai.
Ina so ka ɗan yi mana ƙarin bayani me ya sanya kake ganin hukuncin na jihar Kano ya fi jan hankali.
To, na farko zan iya cewa ita matsayi na jihar Kano a Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Kano kusan uwa ce wadda da mama a kan batun maganar siyasa. Kusa duk wani abu da yake faruwa na siyasa a Kano za ki ga ya shafi ko'ina a musamman arewacin Najeriya. Sannan kuma rabin ƙari shi ne cewa a wannan jihar Kano ne aka yi zaɓe a 2019 wanda kuma aka wato samu matsaloli da yawa musamman a batun maganar inconclusive. A jihar Kano aka fara jin wannan lamari na inconclusive. Sannan kuma akwai mutane da yawa wanda suke tunanin wannan shari'ar da aka yi a Kano za ta zama wato kamar zakaran gwajin daji a nan batun maganar dawowa da kuma confidence wato da samun nutsuwa wa 'yan Najeriya a kan lamarin shari'a. To kuma sai aka ga cewa babban abubuwan da ake kalubalanta a wannan zaɓe ya zamanto ba shi aka yi la'akari da shi ba, aka yi magana wadda batun maganar abin jigo na ƙuri'a.
Injiniya, ka ce akwai manyan abubuwan da ya kamata a duba a shari'a amma ba a duba ba, kamar waɗannan abubuwa ne?
Yawwa, ayin kika duba kamar ƙarar ana magana cewa shi kan shi wato gwamnan jihar Kano na yanzu shi ne injiniya Abba ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Kuma in kika duba cewa rijista da ita jam'iyyar ta shigarwa hukumar zaɓe babu sunansa. To wannan musamman wannan tsari na gwamnatin ƙara shi ne ya fi jan hankalin mutane da yawa, ana tunani da shi za a yi amfani a kada wannan gwamna na jihar Kano. To kuma abin mamaki sai ta kotu in ban manta ba a bugunta na farko ta wanke shi akan wannan abin. Amma kuma daga baya yawan ƙuri'un da aka ce haramtattu ne a wannan zaɓe ya tada hankalin mutane da yawa. Saboda yanzu tambayar da ni zan iya ma hukumar zaɓe, tana ina aka ba ta wannan ballot paper guda 160 da wani abu, ba a sa hannu ba, ba a sa kwanan wata ba, ba a yi stamp ba, sai a yanzu ne za a tattaro na a ce haramtattu ne. To kin ga abu ne wanda gaskiyar magana ya buɗe wani babi wanda su kansu judges da kuma alƙalai da lauyoyi da suke fassara mana abubuwa da suka shafi zaɓe, akwai ƙalubale da yawa a gabansu. Uwa uba kuma gwamnati dole ta fito ta wanke hannunta ta tabbatar da cewa ƙorafin da 'yan Najeriya suke cewa musamman shugabannin jam'iyyu na sama da kuma gwamnati ba ta da hannu a cikin wannan abu. In ba ta haka ba kuwa wannan illa da tsoro zai iya shafar zaɓuɓɓuka masu zuwa gaba, saboda talaka yana gani in ya ma zaɓa ba za a ba shi ba. Kuma yanzu zaɓe ya koma a kotuna ba magana akwatuna ba. ko ka zaba kotu za ta iya ture zaben da aka yi ta dauki wanda take shi.
Injiniya Abdulmajid Waziri kina masanin harkokin siyasa a Najeriya. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Haka yake yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wani da ya duba batun kalubalen sana'ar a taba a wasu sassan kasar Kamaru bayan da aka ga gawar wani mai sana'ar. Ga Muhammadu Rabi'u dan bada karin bayani.
Mazauna anguwan Balajide sun same shi kwance cikin jini. Wannan gawar da bai da rai na wani dan a taba ne, dan shekaru 20. Munin halin da aka tsada shi ciki na nonin qarara irin wahalar da ya sha kafin ya rasu. Wata wuka ce a danne cikin jijiyar hagu ta hannun shi, sa'annan kanshi na fashe. A yayin da suke tserewa, masu zantar da wannan danyen hukunci sun wawushe babur in shi da takaddun shaidar zaman shi dan kasa. Usaini Kabir na mai cewa
game da wato tambayan kamar madura biyu na sha'anin wato in a caba a cikin birnin Gaundere. Idan ka duba ka ga wannan sana'a, zaka ga yau an ni yawa a cikin wannan aiki, idan ka ce zaka yi kidayan moto babur da yake cikin birnin Gaundere waɗanda suke aikin a Cabo suna da yau, ba san waye ba. Wani zai tashi tun daga ƙauye don ya zo cikin gari yayin wannan aiki ya koma. To kaga irin hakan nan kuma yanayi shi yana kawo insecurity.
Barkewan tashi-tashin hankula da ke addabar wannan fanni na zirga-zirgan birane ya jefa direbobin babura cikin wani hali ya kuma sa lamarin kashe-kashe ya ta'azzara. Abin da ya faru cikin wannan mako na tunatar da girman batun lamarin ya kuma bar ma hukuma alaman tambaya game da abin da ke faruwa. Malam Hafiz gani yake yi cewa
a hange da muke yi a cikin kalubale da yake cikin sana'an yan acaba, wato dacan muna da yayyu, muna da abokane, muna da kanne wanda suke sana'an acaba. An dauka cewa sana'an acaba nan da in ganka kana yi kaman sana'a ne kaskanceccen sana'a wanda ta kasa ta koma baya. Wanda suka rike wannan sana'an din hannu biyu suka nemi albarkan cikin sana'an, Allah ya albarkace su. Wasu sun yi gaba, wasu gajiya kama su, wasu kuma sun bar sana sun kama wani sana. Har iyau akwai wa'inda su kuma ba yan asalin su ba, yan asalin cikin gari bane, yan kauye ne suke zuwa, wasu kuma baki, wasu yan wata kasa ne za su zo. In sun zo to a ganin wannan sana din tana da sauki, she su yi gozum su shiga ciki, ko su samu moto ko kuma mutum ya saya musu moto su shiga ciki suna wannan sana, suna dama suna dama. To kuma ba abin doka, ba wannan ne babban kalubale da take ciki. Mutum baya bin doka, ba za su je su koyi kodo da laruri ba, babu wani haka da haka. Su kam diga sun iya moto, wani ya iya wani bai iya ba, zaka ga shi kam kawai ya shiga a caba.
Gawan wanda aka kashe har yanzu na zaune a ɗakin ajiye gawa na asibitin Gaundare.
Na farko dai sunana Ibrahim Alilu, dangon Hausawa. Bon, a game da ra'ayin aikin mashina nan birnin Gaundare, abubuwan da yake faruwa kan kwace-kwacen moto da kashe-kashen su nan, ko kuma ni ana wa tunani din abin da yake faruwa nan ba wani abu bane, baki ne da suka shigo gari. Domin a zamanin da lokacin da aka fara wannan sana'a, farko-farkon sannan ɗan gari ne, mazauna gari, haifaffun gari ne suke wannan sana'a. Kowa ya san kowa, zaka samu dan wancan anguwan ya san dan wannan anguwa, dan wannan karefurin ya san dan wancan karefurin, ko gilman ka kai ma an ga bayan rigan ka an san kai ne. Zance arewan Kamaru din sun gangaro dukan su zo neman kudi a nan Gaundare. To sun yi yawa, sun bi ma yan garin din yawa.
A cewar wasu bayanai da aka tattara a wurin wannan ta'asar, abin da ya faru ne da karfe 2 na safe. Ba wani abin mamaki idan muka san cewa wasu direbobin na aiki dare da rana ba tsayawa. Abinda zai baima ƴan baragadan cin karen su ba babbaka.
Ta zamanto daji tai kora, rayuwa tai tsamari. Ya zamanto yanzu mutun da ya zo she ka samu, yau ka ganshi a gari, gobe ka ganshi ya hau kan moto ya so ma aiki. Kwana biyu ya ga bai gane aikin ba, yana dan samun dala-dala biyu, yanzu kanshi su ji ai, sun je sun tsaya tashan su she su ji ana hiran jiya an yi kwace an yi waye waye. Shi ma ya kwacen nan fa yana da karfin da zai iya yi. Diga nan she ka samu mutun ya je ya kwace moto. A'a ko a buga mutum marto, a'a ai waye waye, duk shine kuma gwamnati yanzu bata sa ma abin ido ba. Da ta sa ma abin ido, za ta saka duk wa'ensu dokan tsaron da ya kamata a dinka lura da aiki. In ya so ma a kayyade musu lokacin da awa dare yayi ga lokacin da za su tsayar da aiki. To gwamnati ta goda za ta yi kokarin wannan ta samu da ji hadu ba. Ta sako su yanzu suna nan sun fi 10,000. Yanzu gwamnati za ta yanke wani bangaren sojanta ne, ta ce su je suna lura da wannan aikin batin kasa, kuma gashi ba zama lafiya. Kaga sungullu na da yawa, shine gwamnati ta zuba musu ido. Ya dawo yanzu da an ji an taba mutum ne a Dibukudu a je ana ta wannan wahalan, kuma wannan ba din gwamnatin ta da ta sa ido a kai ba. Wannan kashe-kashen da ake tafiya da kwace-kwacen mashinin nan ba zai haifo da ido ba.
Wannan aikin duban yanda yake jawo asarar kuɗi da ma rayuka, ya jawo ya madidi sosai cikin jama'a.
To abin tausayi a ciki kuma zaka ga yaro wanda bai kai shekara 20 ba, ikifa babbar riga jikin shi yana sana. To kuma yanzu son zuciya yayi yawa, da yawa ba su son neman kuɗi, ƴan kwace na da yawa. To kwacen kuma kowa na da salon shi, wani shi je shafa barkono ido ne ya dauka, wani marto je buga, da can wasu kayan bugarwa suke yi su kakkato. Akwai makamancan su nan da yawa. Gwamnati kuma ta yi iya kokarinta, ta gode za ta taimaka. To bisa ganin da zurrin da take cikin wannan sana'a, to yan acaban su kuma suka gode ba za ta taimaka musu ba. Gwamnati ta bar su kara zube, suna abin da suka ga dama. Akwai yan sindika, yan sindika su kuma maimakon da kowa ya kreyi biron shi nan, su yi sensibilizing kowane dan ja a yi sensibilizing shi. Kai kana Gaundare Premier, kai kana Gaundare Design, kai kana Gaundare Fazil, kowane president sindika ya yi sensibilizing wanda yake cikin abin nan din shi, area shi. To babu, ya zamanto yanzu in sun kama yan acaban ma su ne suke kai masoja. Kana kai laifi da ba kai laifi ba, za kai masoja abin nan moto dinka, ka je ka kashe kuɗi ka dauki moto.
Dangane da wannan abin da ya tsamari, yan acaban sun dauki matakan da suka dace. Bayan wannan hanyar, zaɓin abokan ciniki ya zama muhimmin abu ga ƴan acaban.
Ƴaƴan moto in yawanci duk ba su da wato permit, ba su da driving license, suna guje-guje ne kawai a cikin gari, su kaɗe wannan su taka wannan. To ka gani ba su san ciwon kansu ba. Na biyu, za ka ga a ciki hakkin yawan da aka yi yawan da mutane suka yi wannan aiki shi yake ka insecurity. Shi yake ka insecurity. Yanzu ka ji an yanka wannan, yanzu ka ji an kashe wannan, an buga masa sanda. Wato sun yi yawa ne shi sa, amma da ba su da yawa za su san yadda za su yi su tsara aikinsu. To kaga wannan duk masifa ne. Na uku shi kaga mutum ya ji ya sai riga, rigan aiki, ya ji ya yi rijista, wato kowa arrondissement in sana aiki, don arrondissement uku muke da shi a birnin Gaundere, Gaundere premier, Gaundere deuxième, Gaundere troisième. Mutum ya je dauki riga da sunan shi je aiki, yazo yana ba waɗansu yin iska wai suna aiki, wai abin da suke kira wai yayi lansinsu. To kaga wannan duk abu ne da yake kawo cikas, yake kawo insecurity. To haka kuma wato lokaci na aiki, suna aiki ba su a kayyade lokaci. Kaga mutum ya fara aiki tun safe har tsakan dare, aiki kawai ake yi. To mun san kuma yanayin garin mu ba ko ina bane wuta yake nan, ba ko ina bane kuma akwai jama'a. Shi kaga mutum ya dauki ya goya, wato mutum yace zai kai shi wani anguwa, shi wannan dan moto shi jeje aggressive wannan mutum.
An kaddamar da wani kira na taka tsantsan ga direbobin taxi na babura, tallafi daga karamar hukuma, sa'annan kuma za a dauki kwararan matakai na tsaftace wannan fannin. Muhammadu Radu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Madalla a gaida Muhammadu Rabu Damba. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Sannan a shafukan mu na yanar gizo za a iya jin mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo, mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com. sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar Kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13, kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara, kamar yadda Roman Fadum, shugaban gudanarwa na garin Kharkov, ya shaidawa kafar yaɗa labarai. A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-haren munana da ba a saba gani ba, in ji ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a, a karon farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓewa mata kashi 1/3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba, inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa.
A jiya Alhamis, Majalisar Dattawan ta Rajiya Sabah ta amince da kudirin. Duk da haka, soma aiwatar da kudirin dokar zai dauki tsawon shekaru.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona da ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.